DC sashen Hausa na murya Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karan muna mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a kullum daga jamhuriyar Niger za su iya kama mu a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hassan Gumel muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu ci gaba da kawo muku bayanai kan zaben rabin wa'adi da ake gudanarwa yau a Amurka wanda zai maye gurbin abin da muka saba kawo muku a wannan shirin kafin nan ka halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Gwamnatin kamar ta ce sojojinta da hukumar tattara bayanan sirri na aiki tukuru domin ceto dalibai 80 da shugaban makarantarsu da aka yi garkuwa da su. An dai kama daliban ne a makarantarsu ta secondary da ke a yankin masu amfani da harshen Ingilishi na Kamaru. Wani hoton bidiyo da aka kafe a kafar sadarwa wani mutum ya bayyana kansa a matsayin shugaban kungiyar ƴan bindigar da suka sace daliban yana faɗa wasu daga cikin daliban cewa za su koma makarantar su ne kawai idan har mayakansa sun samu cimma buƙatar su ta samun ƴancin kai. A cikin hoton bidiyon an nuna daliban cikin tsoro a wani ɗaki mai duhu masu garkuwa sun umarci daliban da su faɗi sunansu da iyayensu da kuma inda iyayensu suke. An ji ɗaya daga cikin yaren yana cewa shi ba shi da uba. Babbar kotun Kano ta umarci majalisar dokoki ta jihar Kano ta dakatar da binciken zargin rashawar dala biliyan 5 akan gwamna Abdullahi Umar Ganduje har sai ta saurari karar da wasu lauyoyi suka shigar gabanta sai dai majalisar ta ce ba ta kai ga samun wannan umarni ba. Wata kungiyar lauyoyi ne rajin wanzar da tsarin demokradiyya a Najeriya wato Lawyers for Sustainable Democracy in Nigeria ita ce ta shigar da karar ga babbar kotun Kano tana kalubalantar majalisar game da wannan batu.
Barista Mohammed Zubair shine shugaban kungiyar.
Wannan ya biyo bayan takardar da muka rubuta wa majalisar dokoki ta jihar Kano ranar 24 ga watan Oktoba na wannan shekara inda muka mata bayanin cewa wannan bincike da take yi ba ta da hurumin yin sa. Rashin amincewa da majalisa da dakatar da wannan bincike shi yasa muka yi kara muka nemi kotu da ta bada umarni ga majalisa ta daina wannan bincike saboda majalisa ba ta da hurumin gudanar da irin wannan bincike.
Barista Mamman Maruf ya kace shine lawan da ke ba da kariya ga gwamna Ganduje a gaban kwamitin binciken na majalisar.
Tunda an dakatar da majalisa kaga mu dole duk wani shiri da ake yi kwararru da muka kawo kaga dole kuma mu dakata tunda kamar yadda majalisa ta sanar za ta fadi inda za a je a sauna.
Kenan kun ji dadi da wannan mataki?
Mu zancen mu ce mun ji dadi ai bai ma taso ba. Ga ita shari'a ai mun ce mai ciki saboda haka zancen mu ce mun ji dadi ma ko bamu ji ai bai taso ba.
Kika ku ji dadi ba kenan kuna bakin cikin da wannan mataki?
Ba wai cewa ne bamu ji abinda mu dai gaskiya mu kamar yadda na faɗa a mai girma gwamnan jihar Kano kamar yadda aka kirawo gaban majalisa mun bayyana a gaban majalisa mun gabatar da namu kuma shi duk inda shari'a take a ko ina ma da ko a kotu ne ko a gaban majalisa idan mutum yayi korafi yace ni ne mai kara kai da aka kara ka karkari ka musa namusa shi kuma sai yazo ya tabbatar da maganar da yake kaga yanzu akan haka muke.
To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari da hada mana wannan rahoto. Jiya Litinin Amurka ta sake wakaba kamfanin mai da sashen harkokin kuɗin takunkumi biyo bayan alwashin da shugaba Trump ya yi na dakatar da tallafin da Iran take samu a wani bangaren yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na takaita shirin nukiliyar ta. Amma yayin da shugaba Trump ke barin fadar White House jiya domin halartar wani gangamin siyasa ya faɗa manema labarai cewa yana son ya ɗan jinkirta wakaba manyan masu sayen man Iran takunkumi. Da safe jiya Litinin ne sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa wa manema labarai cewa gwamnatin Iran tana da zaɓi za ta iya canza lamuranta da suka saba doka ta zama kamar sauran ƙasashe ko kuma ta fuskanci matsalar tattalin arziki. hukuncin maido da takunkumin hana sayan mai daga kasar Iran wanda shine babbar kafar samun kuɗin ta. Jami'an gwamnatin Trump sun ce an baiwa kasashe takwas wani dan lokaci domin barin su kammala fitar da man da suka saya daga Iran din. Kasashen da aka daga wa kafar sune Turkiya da China da Japan da Korea ta Kudu da Taiwan da Italy da kuma Girka. To ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin ƴan takarar majalisu da manyan ƴan masu fafutuka sun yi amfani da damar su wajen yakin neman ƙuri'u domin janyo hankulan masu kada ƙuri'u a daidai lokacin da manyan jam'iyyun ke aikin neman samun iko a majalisar dokoki da tawakkilai a zaben da za a gudanar a yau Talata. Shugaban kasa Donald Trump yana mai son ƴan jam'iyyarsa ta Republican samu rinjaye a majalisar dokoki da wakilai yayin da ƴan Democrat ke neman kwace akalla ɗaya daga cikin majalisun. Masu sheshin siyasa da ƙuri'un jin ra'ayin mutane na nuni da cewa akwai alamun ƴan Democrat ne za su samu nasara a majalisar wakilai. Masu kare ƙuri'a yau Talata za su zaɓi ƴan majalisun a wakilai mai kujeru 435 da kuma kujeru 35 cikin ɗari na majalisar dattawa.
To a gaida Sarfilu Hashim Gumel da karanto labarai. To madalla yayin da ake gudanar da zaben rabin wa'adi a nan Amurka, bisa ga dokar ƙasa duk wanda ya samu izinin ɗan ƙasa yana da 'yancin kaɗa ƙuri'a ya kuma shiga jam'iyyar da ransa ya ɗauka. Malam Yahaya Yanok da ke zaune a jihar Minnesota yana ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da ke jam'iyyar Republican ya kuma bayyana mana abin da ya burge shi da wannan jam'iyya.
Gaskiya na yarda da su domin jam'iyyar Democrat tunda bakaci an ba su yancin jefa ƙuri'a a nan ƙasan duk suna jefa ma Democrat ne, amma kowane shekara ta juyo, kowane zaɓe ta juyo sai a zo a jefa masu, amma sun samu mulki sai a manta da su bayan shekaru biyu ko shekaru hudu sai a juye a dawo.
To amma kana ga
shi yasa da President Trump yana campaign sai ya ce ku kuna zaben wayannan mutane ba su taba muku taimako ba, to me za ku rasa in kun jefa man ƙuri'a?
To amma kana gani daga zaben shugaba Obama bakin fata na farko din nan zuwa yanzu ba a samu wani canji ba a wannan lamarin?
Ba canji, sun koma ma baya ne. Obama ya sa sun koma baya.
To ya za ka ce game da yanzu kasancewa yanzu haka a jihar Florida ana ganin kamar mai yiwuwa ne bisa ga yanda suke gani dai kamar yadda kace harsashe yakan yi wani gefe in aka zo sakamakon zaɓe na zahiri ya zama wani gefe, amma ana gani kamar yanzu karan farko an samu bakin fata da ya tsaya takarar gwamna a jihar Florida, karan farko an samu mace bakar fata da take tsaya takara a Georgia a Atlanta nan. Ba a ci gaba ba kenan?
To an ci gaba, amma bari su shiga ofishin mu ga abin da za su yi. Ba zaben ke da wuya ba, aiki ne in an zai aiki ma mutanenka. Kin ga tun da Trump ya shigo kamar yadda na faɗa lokacin campaign nashi, in kin duba kin gani ya yi listin abubuwan da ya ce zai yi ko ba haka ba, kuma yana bin su ɗaya-ɗaya-ɗaya yana yi. Ko yana kokari yayi.
Wato akwai batutuwa guda biyu kamar yadda ka ambata da yace zai yi yake kan yin waɗanda har yanzu Amurkawa suna da matsala da shi ko kuma in ce kalubalanta. Shine na farko shine batun inshoran marasa lafiya da ake tallafawa marasa karfin aljihu, da kuma wannan batun dokar shige da fice din nan yanzu haka nan yanda muke ana batun tura sojoji kimanin 15,000 kan iyakan da Mexico domin waɗannan bakin haure da suka doso Amurka da suke kokarin shiga, kuma aka shugaba Trump ya ce ba za su shiga ba sai sun bi doka. To kana ganin wannan ba zai iya kawo musu matsala ba jam'iyyar Republican a zaben nan da ake ciki na rabin wadi?
Ya dangantaka wanda kike mashi tambaya. Kin gane ko wanda base na Trump abinda ya ce zai yi kenan kuma yana yi za su goye mai baya, za su jefa mishi ƙuri'a. Su kuma Democrat su kuma suna so ne su samu masu zabe, masu jefa masu zabe, domin wayannan da suka in suka shiga nan kasan ai ba za su yi ma Republican zabe su jefa mishi ƙuri'a ba, za su jefa ma Democrat ne. yanzu ana cewa ma wai Democrat din suna so wanda ba ɗan ƙasa ba, wanda ba su citizen ba, su jefa zabe. Amma a constitution na America din ai ba haka ba, aka ce only citizen ne an yadda su jefa kuri'a. Amma son Democrat kowa ya jefa kuri'a.
Yawa, to bari mu koma kan ƙarfin kuri'a. Babu shakka ƴan Afirka waɗanda suka fito ƙasashen, ainihin waɗanda suka fito ƴan ƙasashen, ba ina batun bakaken fata bane yanzu a wannan karan, ina faɗan ƴanci ranar da suka zo suka zama ƴan ƙasa a wannan wurin ƴan Afirka. To akwai kwanan baya da suke ƙoƙarin kafa ƙungiya su tada tsumin ƴan Afirka, su kafa ƙungiyar ƙasashen Afirka, ba wannan ƴan Najeriya, wannan ƴan Ghana, wannan ƴan Kamaru, ƴan Abu, suna so su haɗa ƙarfi da ƙarfi, yawa su haɗa kai su zo su ce su ma ɗin nan suna da yawa a ƙasar nan matuƙa, ya kamata su ma a ce kamar yadda in an tashi yaƙin neman zaɓe ɗan takarar shugaban ƙasa ya je wurin ƴan Sifaniyawa, ya je wurin ƴan yankin Asiya, ya kamata a ce su ma suna da ƙungiya, suna da ƙarfin da za a ce amma je a nemi ƴan Afirka waɗanda suka fito nahiyar Afirka, a nemi kuri'unsu don suna da tasiri. Amma da yake kansu ba ɗaya ba, ba wanda ma ya san da zamansu in dai aka zo a siyasance. Me za ka ce game da haka?
Haka ne, domin kin san zaman, kin san angwanin da suke zama, suna yaduwa, suna zuwa like kaman suburb haka nan. So kin gan kaman nan Minnesota, su Somali suna da har akwai member da tana House of Assembly, akwai wata ma da za ta yi takarar zama National Hall of House of Assembly a America gaba daya. Don suka zauna wuri daya, in kun zauna a wuri daya kuna da ƙarfi, amma in kun yi kun wace duka all over the place, to ba za ku samu ƙarfin a ji da ku ba. Amma in kun zauna wuri daya, to za a zo kuna da ƙarfi. Haka mutanen Somali suke a nan garin, suna da ƙarfi sosai a nan garin, a can nan Minnesota.
Wato rashin zaman su a jiha daya, ko kuma a unguwa daya, ko kuma a gari daya, ko kuma a birni daya,
yawa in suna da unguwa daya, in sun zauna, kin ga suna da ya a nan Minnesota a Minneapolis. To sun zauna a unguwa guda, so dole a ji da su, in sun yi magana a ji da su, domin suna da ƙarfin jefa kuri'a a wurin.
Wato amma bincike ya nuna cewa a jihar Texas, a birnin Houston, nan ne aka fi samun yawan 'yan Najeriya a wuri ɗaya fiye da ko ina a Amurka, waɗanda aka ce sabila da suna wuri ɗaya ma in ka ji turancinsu kamar suna gida ne, kamar ba Amurka suke ba, don nan suke. Amma kuma ko kansila ba su taɓa fitar da wa ba, tsaidawa ba.
To abin rashin haɗa kai ne, in an haɗa kai za su yi nasara. Kamar yadda na gaya miki, nan Minnesota, Somali sun haɗa kai. Rashin haɗa kai ne, kowa sai ji ni kaɗai ne, ni ina jin da kaina. Ina ji ni, do you know who I am? Kin san turancin Najeriya mu dinnan, kana America ce do you know who I am? America, we don't know who you are. In ba kai kake biya mani kuɗin gidana ba, kuɗin ruwana da sauran.
To kana gani kamar wata matsala da ake fuskanta a Najeriya nan da ta hana, kusan sai a ce ana ganin tana ɗaya daga cikin matsalolin da suka hana Najeriya ci gaba, wato ƙabilanci, da musamman dai bari in ce ƙabilanci. In aka zo nan ana magana ba safai kaji ana maganan ɗan Najeriya, ana maganan Ibo ne, Bahaushe ne, Bayarbe ne, haka dai na kudu ya fito, arewa ya fito, ko a Amurka.
Ina jin wannan fa bai kawo wani abu ba, tunda in muna America ne ya kamata a haɗa kai. Ba za ka ce kai Ibo ne, kai Yoruba ba ne, ka ce a'a. Dama yadda aka yi America, ana ce ka zama American citizen. America ba za a ce, yanzu da aka juya an ce African America, Indian America, Nigerian America. Abin da ya sa America ya fara ba ya haɗa kai sosai kenan. Amma aka ce dan Najeriya, dan Najeriya ne, ko Inyamiri ne, ko Bahaushe ne, ko wanda yare ne, a ce dan Najeriya ne, da za a haɗa kai, Najeriya za ta ci gaba. amma yadda aka yi politicians suka sa an rarraba mu shi yasa ba hadin kai kuma ba za a ci gaba ba.
Malam Yahaya Nok da ke zaune a jihar Minnesota. Jihar Florida na ɗaya daga cikin jihohi da ake kyautata zaton za a yi tarihi a zaben na yau, kasancewa jam'iyyar Democrat ta tsaye da bakin fata na farko takarar gwamna. Dan Ladi Suleiman dan Najeriya da ke zaune a jihar ya bayyana irin yadda zaben ya tsima mutane.
Gaskiya ban taba ganin irin fita da ake fitowa na saka kuriya ba, don shi ya zagaya nan duk inda dai ya san mutane da ba su zuwa ya shiga an coci-coci an je an yi magana. Ko ina yau ma an ce ko da coci in kuna da mutane da ba su saka kuriyansu ba, in ana tashi coci din ma akwai buses da za su ɗauki mutane su kai su directly. Da yamma nan ma da zan wuce wajen ƙarfe 7 na ga motoci a library inda ake saka kuriyan, ban taba ganin motoci haka ba tare, you know. Na je ni na saka kuriya na ran sati inda aka inda early voting ne, ba mutum ma baya samun in ka je ba dadewa ba, amma nan akwai layi. To na tabbata ran talata din wurin zai cike. Wasu kuma sun riga sun yi voting sun aika nasu a postal office, so ana cewa wannan kuma na ga nambobin da kaman abin ya tashi sosai fiye da dama ake yi. Kowa ana tabbatarwa, ana kiranka, mutane na kira waya, wasu suna zuwa kofa-kofa ana bugawa ana cewa ka saka kuriyanka. Menene dalili na wahala ne, wani matsala take da shi na rashin zuwa, akwai wanda zai zo tafi da kai. So ana neman a tabbatar kowa saka kuriyan shi a taimaka ga an samu ya shi gila.
Wato ko a jihar ku ta Florida na san wannan zabe ne ake zabe na rabin wa'adi, akwai jihohin da za a yi zaben gwamnoni, akwai waɗansu jihohin kuma da za a yi zaben ƴan majalisu. Ko a jihar ku da wanne zabe za a yi, ko kuma na gwamnoni ne kawai za a yi?
Akwai na gwamnoni, akwai ƴan majalisu, dama akwai shi Democrat da shi ma.
To ya za ka bayyana tasirin su wane ne suke zaben rabin wa'adi a cikin na ƴan majalisun, kuma ya za ka bayyana tasirin waɗanda suke a kan kujeru da kuma waɗanda suke neman ƙwace kujerunsu?
Shi dai nan wannan kujeran da na ga aka ba da himma shi ne na anan Florida ɗin, akwai wani ɗan Democrat shi ma ya rike kujeran nan ya kai wajen shekara 18. To yanzu shi gwamnan ɗan Republican da ke sauka kujeran shi ke son wannan kujeran. Shi kuma duk yadda dai muke ganin gai Trump ne dai kawai ke zuga su ananan ana mashi kula mun shirri, shi ma ana cewa ya shekaru 18 babu da ya kama kwa jiha.
Amma ba na ce me yasa kake cewa Trump yake zuga su, saboda harka ce ta siyasa kake ganin in ba Trump waɗansu ba za su iya tsayawa takara su nemi kowace kujera ba, sai Trump ya zuga shi?
Jihar Florida din tana da muhimmanci in ma zabe ma kowane zabe ne za a yi wannan kasan, balle ma na shi presidency din. Shi yasa komai dai suna ganin in sun samu wannan kujeran zai taimake su in ya zo lokacin da za a zo zaben shi presidentin kanshi.
In an zo zaben
shi kuma ka sa wannan himma. Shi yasa ake sa wannan himma.
To a wajen yakin neman zabe, shi shugaba Trump da Oprah ne da Obama ne da daidai waɗanda ake da har ma shi tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun zazzaga sun yi yakin neman zabe ga waɗansu da ake gani ko na ɗaya suna fuskantar ƙalubale, na biyu suna jihohin da ake gani kamar yadda ka bayyana suna da muhimmanci ba wannan zaben kaɗai ba, har zaɓuka masu zuwa. A jihar ku na akwai waɗansu daga cikin fitattun shugabannin nan da suka fito suka taimaki 'yan takara yaƙin neman zaɓe, ko kuma isu kawai suka yi yaƙin neman zaɓen su?
Akwai su, ko shi Trump ɗin ma ya zo nan, shi Obama ya zo. Akwai wasu dai kananan mutane dai da za ce ni dai ba zan tuna sunayensu ba, amma masu himma dai su wayannan din na gansu sun zo nan, an zo an je anguwa-anguwa inda dai akwai muhimmanci mutane da ake neman, dama da ba su saka suna zuwa ba su damu da zancen siyasa ba, suna saka kuriyansu an je an tara su su zo a gaya musu muhimmancin wannan zaben yadda ya kamata su je su saka nasu kuriyan ko yaya ne.
dan Ladi Suleiman dan Najeriya da ke zaune a jihar Florida. Mata ma sun yi tasiri sosai a wannan zaben, kasancewa akwai kusan mata 300 da suka tsaya takara a kowane mataki. A cikin hiranmu da ƴan gwagwarmaya Helen Bako da kuma Hajiya Bilkisu Shiba Zailani sun bayyana abin da ya sa mata suke tashi a wannan zaben. Hajiya Bilkisu ta fara da bayyana tasirin gangamin da mata suka gudana a farkon shekarar nan da yake kyawun karbuwa.
Ya nuna mana cewa wannan ba wai abu ne wanda ya shafi party ba kamar yadda kika faɗa, abu ne wanda ya shafi kishin kai da kai. Suwaye za su zauna su yi aiki kamar inda Miss Helen take magana kan cewa shi al'amari gaba ɗaya wani come to woman, wanda idan har ya kasance ta ɓangaren mace ne ko kuma wanne ne ko kuma me matan za su iya yi, abin da ake duba yake nan, ko kuma wannan rashin ba su dama da suke magana a kai cewa rashin ba su dama wancan karin da ba a yi ba shi ya sa aka ƙara kishi a kai, cewa ya ƙara ma matan kishi akan cewa su fito. Wannan kamar it have to do with gender, da kowane ɓangare in aka samu wannan dama za a iya yi ta kowane irin party. Shi ya sa matan suka yi deciding akan cewa bari su haɗa kai ɗin a yi, a fito dai a yi, ko da a ce percentage ne dai da cikin kowane party aka samu aka fidda zai ba da taimako sosai, za a samu gudunmuwa.
Yawa to Malama Helen, yaya zaben share fage da tsayawa takara a nan Amurka ya bambanta da yadda aka saba yi a gida Najeriya? Bayan kin yi bayani zan nemi ƙarin bayani daga Hajiya Bilkisu, kasancewa ita ta ji ta gani ta tsaya takara kuma ta ga yadda aka yi.
To kin ga nan a America idan mutum ya fita ko mace ta fita neman takara, akwai wanda suke kamar manager dia na kallon wata karaman yarinya ta fita ita daga ainihin daga Somalia, manager ɗinta shekarunta 21 ta bar makaranta domin ta taimake ta. Mutane sukan samu goyon baya na farko, akwai goyon baya na biyu, idan mutum ya fita takara akwai hanyoyi daban da za su nuna ma mutane ga abubuwa da ya kamata da suke so su yi, su bayyana ma mutane ga irin gwagwarmaya da za su yi a madadin mutanen. To idan local ko kuwa mutanen sun lura sun gani cewa mutumin bai cika alkawalin shi ba, wani zabe da zai zo ba za a zaɓi wannan mutum ba ko ba za a zaɓi wannan mutum ba. To kin gani wannan ya sha bambam Najeriya, idan mutanen Najeriya sun gane cewa su suna da iko, wato mutane ordinary people na da iko ta wurin jefa kuriya, idan legislators sun fita sun gaya musu sun yi alkawali sun ce ga abun da muke so mu yi muku idan kun zaɓe mu, wayannan legislators ba su cika alkawalinsu ba, to shekara mai zuwa ko kuwa kowane lokacin da za a sake zaɓen nan a tuna da wannan, a yi zaɓe bisa ga abun da mutumin ya kayatar ko bai kayatar ba. To kin ga wannan ya sha bamban da gida, mutanen gida ba su tunani ba su lura da abin da alkawali da 'yan siyasa ke yi, suna zaɓen su ne kawai, in an ba ma mutane kuɗi sai a je su manta da cewa wayannan 'yan siyasa ɗin da suke musu alkawalin ba su cika alkawalin su ba su sake zaɓensu. To ni mutanen Najeriya ya kamata su yi koyi su gane cewa idan wayannan ba su cika alkawalin su ba, to kada a zaɓe su next time. Na biyu, akwai bambance-bambance tsakanin political parties. Za su fita nan su yi fada TV da ƙyar ne, sai kuma wannan shekara ne ana ganin attack da aka yi, amma komin bambancin ra'ayinsu komin kishinsu ba za ki ji suna kashe juna ba ko kuwa suna kai ma junan hari ba kamar yadda aka yi wani lokaci a gida. Wannan abu shine abin koyi daga da 'yan siyasa na gida, su koyi irin wannan hali cewa ko da shike kuna da bambancin ra'ayi, ko da shike ku abin nan rivals ne a party ɗinku, amma bai isa a kashe mutum a kai ba ko kuwa bai isa a kai ma mutane hari a kan domin bambancin ra'ayi ba. To ina ganin wannan area ɗin mutanen gida ya kamata su yi koyi, amma ni mata ina so matan gida su yi koyi kinga America mutane masu yawa shine mata to mun ga yanda mata sun fito an sauran mata suna goyen bayan su idan matan Najeriya za su koyi wannan su ce mata duk inda mace ta fita an san da cewa mata sukan cika alƙawari an san da cewa mata sukan yi kokari su taimaki mutane aikin da alƙawarin da sukan yi kokari su cika shi ya kamata sauran mata su ba su goyen baya to wannan hali wanda matan America suka nuna a wannan lokaci ni ina marmari gobe in gani result
mata nawa ne daga cikin 270 dinnan mata nawa ne za su haye za su samu a zabe su
Ta gaida Helen Bako da Hajiya Bilkisu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka bin Washington DC inda agogo ma'ana Washington ke cewa karfe 2:26 na safe kafin mu karkare mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji
Lafiya Ubangiji ma kai nake Lafiya Ubangiji ma kai nake gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da hoko dara zikara kara man dan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riki bako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce dari ni ko bajin ya bamba aiki ne ya ilahi dudi kar ka shafa roko na zuljada da hasbi ba nisan sa ta tace du yana shakarbi dai ruko da mai haske musu dafa hadidi ki ka dai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko ajaji sirri lafiya ubangiji ma kai nake wadege tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai zufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce
shawo madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai
a takaice gwamnatin kamar ta ce sojojin ta da hukumar tattara bayanan sirri na aiki tukuru domin ceto dalibai 80 da shugaban makarantar su da aka yi garkuwa da su an dai kama daliban ne a makarantar su ta secondary da ke yankin masu amfani da harshen ingilishi na Kamaru Babbar kotun Kano ta umarci majalisar dokoki ta jihar Kano ta dakata da binciken zargin rashawar dala miliyan 5 akan gwamna Abdullahi Umar Ganduje har sai ta surari karar da wasu lauyoyi suka shigar gabanta sai dai majalisar ta ce bata kai ga samun wannan umarni ba Jiya Litinin Amurka ta saki akaba a kamfanin mai da sashen harkokin kuɗi ta kunkumi biyo bayan alwashin da Shirin Trump ya yi na dakatar da tallafin da Iran take samu a wani bangare ne yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na takaita shirin nukiliyar ta amma yayin da shugaba Trump ke barin fadin White House Jiya Litinin domin halartar wani gangamin siyasa ya faɗa mana ma labarai cewa yana son ya dan jinkirta akaba manyan masu sayan man Iran ta kunkumi Jiya Litinin ƴan takarar majalisu da manyan ƴan fafutuka sun yi amfani da damar su wajen yakin neman kuri'u domin janyo hankulan masu kada kuri'u a daidai lokacin da manyan jam'iyyu ke yin neman samun ikon majalisar dokoki da ta wakilai a zaben da za a gudanar a yau Talata.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirin na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da kariya shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryarsu musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto labarai da Salama Abu da ya taimaka wajen haɗa shirin da kuma injiniyarmu na yau Daya Smith Alheri ke muku fata alheri ko ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.